الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta Buiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Yau muna yini na 23 a cikin yininnikan wannan wata mai albarka na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 12 ga watan 3 na shekarar 2026 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Hashr, ayar da muka kwana a kanta karatunmu da ya gabata ita ce aya ta 17. Yau bi idhnillahi ta'ala za mu tashi daga ayar da take biye da ita, wato aya ta 18, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu. Allah yana cewa cikin ta, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Allah ya ce, ya kowa da suka yi imani, ku ji tsoron Allah kuma rai ta duba ta ga me ta gabatarwa gobe. Kaga gobe ana rufin kiyama, kiran kiyama da gobe wannan ishara ne da jan hankali cewa kiyamar fa kusa take. Kusa take kamar yadda ka san gobe tana kusa, haka ita ma kiyama take kusa. Haka nan kamar yadda ka san gobe tana tabe, sai dai lokacinta ne kawai in bai zo ba. To haka nan ita ma kiyama tabe take kuma ta kusa. Duk wannan ya an amfahimce shi a cikin faɗin Allah da ya ce ma qaddamat li ghad. Ayat ta ja hankulanmu game da kimtsawa shirin kiyama. Kada mu sakankance daga duniya babu tabbacin kiyama. Ko da yaushe mu dinga dubawa me muka yi wa kanmu tanadi, wani tanadi muka yi wa kanmu na zuwan kiyama, wani me matsayin mu gaban dokokin Allah shine taqwa. Taqwa bin dokar Allah, aikata abin da Allah yake ka aikata da nisantar abin da Allah yake ka bari, wannan shine taqwa. To mu duba mu ga ina muke da wannan. Allah ya sake nanatawa da cewa wattaqullaha, kuma ku ji tsoron Allah. Kaga ta ce ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad, nan aka sake cewa wattaqullaha. Malaman tafsiri suka ce waccan an ce ittaqullaha dan a gina mata wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad, wannan kuma wattaqullaha dan a gina mata cewa inna allaha khabirun bima ta'malu. Da ku ji tsoron Allah, saboda Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa. Duk abin da zaka aikata Allah yana sane, ya san manufarka, ya san lokacin da ka aikata shi, ya san kuma abin da ya jawo ka aikata wannan, kuma ya san sakamakon wannan ne. To da ka duka waɗannan na jan hankulanmu a kan mu ji tsoron Allah. Sai Allah ya ce wala takunu
wala takunu
kalladhina nasullah, kada ku kasance kamar waɗanda suka mance da Allah. Mancewa da Allah, fita batun addinin Allah, da fita batun Allah, da fita batun bauta da dokokin Allah, to dai yana karkashin nasiya. Nasiya bi ma'ana at-tarku. Kada nasullah sun fita batun Allah. Kada ku kasance kamar waɗanda suka fita batun Allah fa ansahum anfusahum. Sai Allah ya mantar da su kawunansu. Ma'ana ya mantar da su maslahar kawunansu. Babban maslaha gare ka shine ka kubutar da kanka daga azabar Allah kuma ka jawo mata ni'ima ta dindindin. Wannan ita ce babbar maslaha. A duk lokacin da aka ce ka gaza gane wannan maslaha, ka tafi ka dunguma gurin duniya, ita kadai ka sa a gaba, to ka ga wacce maslaha ka fita batunta. To Allah ya mantar da su kansu mai da hankali game da abin da zai gyara musu lahira. To shine hukubar da Allah ya musu. Sun fita batun Allah, sai Allah shi kuma ya mantar da su abin da yake shine mafi muhimmanci a rayuwarsu. Sai Allah ya ce ka ulaika humul fasiqun, waɗancan su ne fasikai. Waɗanda suka mance da Allah, sai Allah ya mantar da su kawunansu. Waɗanda suka fita batun Allah, sai Allah ta'ala ya fita batunsu. Allah bai shiryar da su ga abin da yake shine daidai ba, ya mantar da su game da hanyar da za ta kai su ga shari'a. To waɗannan su ne fasikai, waɗanda suka bijire ma Allah. Fasikanci shi ne bijirewa. Suka bijire ma Allah, suka fice daga yi masa da'a, to waɗannan su ne fasikai. Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ma'abota wuta da ma'abota aljanna ba sa zamantowa daidai, saboda waɗannan suna cikin ni'ima, ni'ima kuma ta ƙoli. Waɗancan kuma suna cikin azaba, azaba ita ma ta ƙoli. Kaga babu yanda za a su daidaita. Ko da a ce waɗannan suna ni'ima ce ta ƙasa, waɗannan suna azaba ta ƙasa, kaga babu yanda za a su daidaita. Allantana a ce kowanne a gefensa ya kai koli, aljanna a gefen ni'ima ta kai koli, wuta a gefen bala'i da azaba da raɗaɗi ta kai koli. A gabayen da za a yi zama da ita, waɗannan su ne sakamako. Haka nan ba su daidai a sakamako ba, saboda ba su daidai a gurin aiki ba. Allah ya ce a fana ja'alul musulmina kal mujrimi, shin za mu sanya musulmai kamar waɗanda suke masu ɓarna masu laifi? Kaga gurin aiki ba su zama to daidai ba. Waɗannan sun yi aiki na gari, waɗancan sun yi mummunan aiki. Kaga babu yadda za a yi sama daidai. Ya ce amna ja'alul ladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi, amna ja'alul muttaqina kal fujja, shin kuna zaton mu saka alladhina amanu wa amilu salihati, waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai, su daidaita su da waɗanda suke sun yi ɓarna a bayan ƙasa? Kaga ba haka babu hikima ce. Wannan aiki ba aiki bane na hikima. Haka nan duk wani mai hankali ya san wannan ba aiki bane na hankali. Wannan ya yi aiki abin da ya dace, ya bi daidai, ya yi tsari, komai ya tafi daidai. Wannan kuma ya yi ɓarna, ya yi ta'addanci, kaga ba sa zamantowa daidai. To don haka a gurin sakamako Allah ya ce ba sa zamantowa daidai. Ya ce ashabul jannati humul faizuna, ma'abota aljanna su ne waɗanda suka zama masu rabo, shi ne alfa'izu. Alfa'izu wanda ya dace da abin da yake nema, ya kuɓuta daga abin da yake tsoro. Wannan shi ne alfa'izu. Kamar yadda Allah faɗa Ali Imran, ya ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna, to wannan shi ne fa'iz, shi ne wanda ya samu rabo. Haka kenan wannan rabo na fawzu, wanda ya same shi ya zama fa'il, shi ne wanda ya kubuta daga abin da yake tsoro, ya kuma samu abin da yake nema. Muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu. Na. a wannan aya Allah ya ba mu labarin yanda alqur'ani ke tasiri kuma ya ba mu labarin yanda zamu yi mamakin yanda ɗan adam ba sa tasirantuwa da alqur'ani alqur'ani littafi ne wanda yake da tasiri a karan kansa yanayin duwatsu dukkan taurin dutse qur'ani na masa tasiri to amma zuciyar ɗan adam wasu daga cikin zukatan ɗan adam qur'ani bai tasiri gare su saboda matsala dake ga zukatan su matsala dake ga zukatan su da kekashewar zukatan nan yasa cewa zukatan nan nasu qur'ani bai musu tasiri duk yanda qur'ani ya kai bai musu tasiri sune Allah ya siffanta zukatan su da cewa fa hiya kal hijarat thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa kuma zukatan nasu sun fuduwa su kekashewa saboda cikin duwatsu Allah ya ce ana samun sassauci da taushi ga duwatsu ya ce wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar a cikin duwatsu akan samu ne taushi har a samu koramu sun barke daga duwatsu kaga wannan taushi ne daga dutse da ba a samu taushi gare shi ba da ba a samu ya barke har a samu koramu wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhu al ma hakan akwai daga cikin duwatsu wanda ke tsatsagewa sai ruwa su dinga fitowa su ake kira ruwan marmaro su dinga fitowa daga duwatsu kaga duka waɗannan taushi ne da aka samu a gefen duwatsu sai Allah ya ce inna minha lama yahbitu min khashyatillah haka ne daga cikin duwatsu akwai waɗanda ke faɗowa daga sama saboda tsoron Allah kaga kenan cikin duwatsu ana samun taushi idan abu ya haɗa ga tsoron Allah to duwatsun nan suna tsoron Allah to amma zukatan wasu daga cikin mutane babu wannan tsoron Allah a cikin shi yasa har duwatsu sun fi su taushi to shi yasa gashi Allah ya nuna mana yanda qur'ani ke tasiri a cikin zukata a cikin duwatsu ba mutane ba yace law anzalna hadha alqur'ana ala jabal Allah ce wannan qur'ani da muka saukar muku ya ku ɗan adam da ku aljanu wannan qur'ani da aka saukar muku da ga dutse aka saukar da shi Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la ra'aitahu khashi'an da kaga dutsen nan yana mai kaskantar da kai mutasaddi'an mai tsatsagewa ya kekkece shine mutasaddi'an min khashyatillah saboda tsoron Allah kaga da dutse ya kekkece saboda tsoron Allah to ba mu a karanta mana alqur'ani ko a zuciyarmu a ce Allah ya ce ba abin da ya dabe a gaya mana irin tsananin uquba da Allah ke faɗi a cikin alqur'ani wacce za ta imo ma da tunani hankalinka zai tashi ka rude ka shiga damuwa daga jin azabar kawai jin yadda labarin azabar nan ke tahowa zai sa duk inda cikin jikinka da ke dole ta tashi to amma dan adam sai ya ta karanta musu ba abin da ya dame shi babu komai ana karanta masa yana ci gaba da sabon Allah ana karanta masa yana ma cewa ƙarya ne ana karanta masa har ya bude baki ya ce wai tatsuniya ce ko ya ce sihiri ne ko ya ce waka ce to duk wannan na daga cikin illa ta zukatan wasu daga cikin ɗan adam to ga duwatsu Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas waɗancan misalai ne muke bugawa ga mutane dan Allah ya kusanto da hankalinsa su san irin girman alqur'ani su san irin yanda ya kamata su mu'amalanci alqur'ani su san irin alkhairi da ke cikin alqur'ani su san cewa irin asarar da suke tafkawa idan ba sa la'akari da tuntuntuni game da alqur'ani domin ga duwatsu da su aka saukar ma to da kun ga yadda za su kasance to da haka ya kamata mu dawo cikin hankulin mu sai sa Allah ya ce la'allahum yatafakkaruna da fatan za su yi tunani su dawo cikin hankulin su su gano cewa sun yi nisa su gano cewa babu abin da ya kamace su kamar su riko da alqur'ani to da haka wannan cikin hikima da ta sa Allah yake buga mana ire-iren waɗannan misalai don mu shiga taitayin mu kuma domin mu dawo daga nisan da muka yi daga fahimta da la'akari da tuntuntuni da alqur'ani na'am
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Allah ya cika mana wannan sura da ambaton wasu daga cikin sunayensa, daga cikin sunayen Allah, dukkan sunayen Allah kyawawa ne. Shi yasa can karshen surar Allah ya ce lahul asma'ul husna, yana da kyawawan sunaye. Saboda Allah ta'ala yana da sunaye, sunayensa na da yawa. Ga wasu daga ciki an kawo mana wannan jerin kamar da za mu ji su. Sannan sunayen Allah suna da ma'ana, sunaye ne da aka faɗe su cikin harshen Larabci, kuma kowanne kalma na da ma'anar ta harshen Larabci. To da haka sunan Allah na da ma'ana kenan, kuma ma'anar da suke ɗauke da shi ma'anoni ne kammalallo. Ba ka samun suna na Allah mai ɗauke da ma'ana tana ƙasa. Ba ka samun sunan Allah Al-Jahil, ko sunan Allah Al-A'ma, ko sunan Allah Al-Abkamu kurma abebe, ko sunan Allah Al-Asammu kurma, ba ka ji. Saboda mai, saboda Allah shi ne ke da kamalul mutlaq. Da ka duk sunan Allah yana ɗauke da ma'anoni ingantattu kuma kammalallo. Shi yasa duk kowane suna na Allah to ana ɗaukan siffa ta Allah a ciki. Ma'ana Allah ya sanya wa kansa suna ne da wannan sunan saboda Allah ya siffanta da siffar da wannan suna ke bayarwa. Amma nan da yake huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada huwar rahmanur rahim. Kaga ar-rahmanu suna ne na Allah. Allah ya sanya wa kansa suna ar-rahmanu wanda take ɗaukar ma'anar rahama. Saboda Allah ya siffanta da ma'anar da wannan kalma ta ɗauka, kenan kun ga Allah ya siffanta da siffa ta rahama. Allah yana cewa da Allah sunan shi ar-rahma, kuma ya siffanta da siffa ta rahama, kamar yadda yake cewa wa rabbuka lagafuru dhur rahama, ma'abocin rahama. To haka kowane suna yake daga cikin sunayen Allah. Musan waɗannan sunaye, mu roƙi Allah da su. Ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, mu roƙi Allah da su. Kira shi ya Allah, ya rahmanu ya rahim, allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan badi'as samawati wal ard. Kaga da sunan Allah, ina kiranka dan kai ne Allahu ar-rahmanu allazi la ilaha illa huwa. To da haka ake so ka dinga kiran Allah da sunayensa. Allah ya ce huwa Allahu, shi ne Allah Allahu, wanda wannan suna yake banta ga Allah. Ba a taɓa samun wani suna Allahu ba, ba ka taɓa ji wani an ce masa sunan shi Allahu ba. Malaman Larabci suna cewa kalmar Allahu an ɗauko ta ne daga al-ilahu, ma'ana al-ilahu abin bauta, wanda ake bauta ma. To da haka ma'anar Allahu abin bauta shi ne abin bauta na gaskiya. Kuma wannan suna na Allah ya zo da wannan ma'ana a suratul Zukhruf, inda ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Kaga ilahu shi ne abin bauta, Allah shi ne abin bauta a sama, kuma shi ne abin bauta a ƙasa. Haka nan suka fasara faɗin Allah wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi, shi ne Allah, ma'ana shi ne abin bauta a samai da kuma ƙasa. To daga Allahu suna ne na Allah, ma'anarsa abin bauta. Allazi la ilaha illa huwa, wanda babu wani abin bautawa da gaskiya. A nan gurin fasara ma'alama yana ƙara da gaskiya. Ba ka cewa allazi la ilaha illa huwa, wanda babu wani abin bautawa sai shi. Daga haka ne. To amma dan ka daɗa fitar da ma'anar, kuma dan kada wani ya ce ah, to shikenan ashe duk abin da aka bauta mai ya zama Allah. Ai ga bahindiya ce yana bautawa saniya. Daga kun ga saniya an bauta mata, bahindiya ya bauta mata saniya. To shin saniya ta zama ita ma Allah? Daga saniya bata zama Allah ba, duk da an bauta mata. Eh, an bauta mata, amma bautar saniya ba bauta bace bisa gaskiya, bauta ce bisa bata. Idan ana nufin bauta da take banta ga Allah, ana nufin bauta ta gaskiya wacce ita ce bautar. Amma dan shiriri tan mutane da batansu da rudaninsu, to kaga wannan rudanin mutane zai karewa, ba abinda ba za su bauta ma ba, amma da wannan rudinsu ne. Amma dai bauta ta hakika ita ce ta Allah. Wannan shi ne sirrin an ce Allah la ilaha illa huwa, a ce babu abin bautawa da gaskiya sai shi. Alimul ghaibi wash-shahada, shi ne masanin abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana. Abin da yake ɓoyayye Allah ne masaninsa, abin da yake bayyananne shi ma Allah ne masaninsa. Kana cewa to abin da yake bayyananne mutane suna sani, kamar yanzu kaga abin da yake bayyana ne ga ma'anin a cikin wannan masallaci muna karatu kaga abin da yake bayyana ne kaga wanda yake cikin masallaci yana sanar da abin da yake faruwa anan bayyana ne to amma abin da mutane ya kamata sani shine duk yanda ka sani to Allah ya fi ka sanin abin da ke da saboda shi Allah tun kafin mu zo tun ma kafin ya halice mu ya san zamu wannan haduwar a wannan lokaci a wannan masallaci kaga wanda masani ya ce da ba mai iya ta sai Allah sannan Allah shi ya san kowa me ya kawo shi kaga iyaka kai in ka sani ka san abin da ya kawo amma baka san abin da ya kawo wancan ba baka san abin da ya kawo wancan ba kaga wannan Allah shi kadai sa sannan kowanne a cikin mu Allah ya san me ya saka a zuciyarsa wanda kaga ba mai sani to da kaga Allah shi ne alimul ghaibi wash shahada sannan kuma shahadan nan da ake magana ba mu muna maganar abin da ke cikin nan ne yanzu abin da ke faruwa a wajen masallacin nan ba mu sani ba kusa da mu gashi ba mu sani ba sai an zo an gaya mana ballantana abin da ke faruwa a waje ko a wajen anguwa ko a wajen gari kaga duk ba mu iya sani gashi shahada ne amma kuma duk ya zama gaibi gare mu to da kaga abin da baka gani ba baka shaida ba ya zama gaibi gare ka to da kaga Allah shi kadai shi ne alimul ghaibi shine masanin gaibi to da kaga Allah ya yaba kansa da cewa alimul ghaibi wa shahada shine masanin abin da ya buya da abin da ya bayyana huwar rahmanur rahim shine mai rahama da jin kai kaga kalma ar-rahman da ar-rahim duka sunaye ne na Allah da aka dauko su daga kalmar rahama malamai da yawa suna cewa ar-rahman shine siffantuwar Allah da rahama mai gangamewa rahama mai fadi wacce ta kunshi kowa da kowa na karkashin rahamar Allah mu'mini ba jin kai a nan duniya yana samun abinci yana samun ruwan sha yana samun sanyi yana samun lutsi na Allah haka nan kafiri shi ma yana samun abinci yana samun ni'ima yana samun lutsi na Allah saboda rahamar Allah siffantuwar Allah da ar-rahman ma'ana ma'abocin rahama mai gangamewa da ta yalwaci kowa da kowa da wanda yake masa biyayya da wanda bai masa da wanda ya imani da shi da wanda ya kafirce masa da wanda yake kaunarsa da wanda yake kinsa duka Allah ya gangame su ya lullube su da wannan rahama a nan duniya ba amma shi ko ar-rahim shine siffantuwa Allah da jin kai na musamman shine ga ma'abogan mutanansa wanda suka yi imani da shi to Allah ya kan ba su jin kai na musamman a nan duniya Allah ya aiko da azaba sai kaga Allah ya tsirar da bayansa na kwarai wanda yake so summa nunajjil ladina taqaw ko ina ka da Allah ya tafi ba an je na hu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna kaga Allah ya tsira da annabi da wadanda suke imani da shi da rahama daga Allah wata rahama kun ga rahama ta musamman wacce bata shafi kafirai ba kaga su kafirai wannan rahama bata shafe su ba tunda kaga su an azabtar da su to kun ga kenan ashe wannan rahama ta jin kai ga mu'minai tana kasancewa a nan duniya da kuma lahira ta fi bayyanuwa a lahira shine suka fasar fadin Allah wa kana bil mu'minina rahima wasma la rabbu wasbati ar-rahman shi sifatu zatin ne sibba ce ta zatin Allah bana Allah ya siffanta da cewa shi mai rahama ne shine sifatu zatin shi ku ar-rahim shine yanda Allah yake ba da rahamar sa ga bayinsa to da ka ar-rahim ta kunshi rahama ta Allah muta'addiya wacce Allah ke ba da ita yake tasirin take tasirantuwa a cikin bayinsa sai ga bayin Allah sun samu ludufi an samu tausayi wani ya tausaya ma wani saboda wannan rahama ta Allah da ya jefa zakatu to kaga duka wadannan na gargashin ar-rahim to da ka ma'ana wadannan sunaye na Allah guda biyu duk daga rahama aka dauko su kowanne kuma yana ba da ma dan haka Allah su daga cikin sunayensa ar-rahmanu ar-rahim kuma tunda a sunan Allah ar-rahmanu ar-rahim kuma wannan suna yana ba da ma'anar rahama to kenan Allah ya siffanta da rahama kamar yadda yake wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta kaga siffa ce ta Allah to dan haka Allah sunansa ar-rahmanu ar-rahim ya siffanta da rahama na'am sai ce huwa Allahu allazi Thank you. yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, ya sake nanata wannan saboda wannan suna shine suna da yake banta ga Allah shi shi kadai. Sannan kuma har ila yau duk makasudin halittar mu dama dan mu bautawa Allah, to wannan suna na Allah shike dauke da siffantuwar Allah da cancanta ga bauta shi shi kadai. Yace shine Allah alladhi la ilaha illa huwa, da babu wani abota da gaskiya sai shi. Duk abin da aka bauta ba Allah ba, to bauta ce ta bata, bauta ce ta rudu, bauta ce ta shiririta. Huwal maliku, hakanan Allah shine al-malik. Al-malik sarki, shine sarkin kowa da komai, shine sarkin sarakuna, kuma shike nada kowane sarki, shike bada mulki. Qulillahumma malikal mulk, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فهني شاء الهيريك ملكي أهنسيك شيك بعد شيك دوان ليس دوان نبي هذا ملكي يا هذا مسركي تو الله لي نلاش تو نهك الله شيني الملك شيني سركي والنباب والنسركي لكي جالس كما شيني سركي وندمان فاسا إتكي غلبا sarautarka abinda kaso ba shike gudana ba sai abinda Allah ya so a cikin naka mulkin, a cikin mulkin ka sai Allah ya kashe waɗanda baka so da waɗanda kake so. Waɗanda baka so su mutu sai Allah ya ci rayuwarsu, kuma ba abin da kai ya. Waɗanda kake so su mutu sai Allah ya ci gamsar rayuwarsu, kuma ba abin da kai ya. Wani abu da ke maka barazana kai ka magance shi, in ba Allah bane nufin abin nan ya magantu, babu yadda kana ji kana gani kuma da karfin mulkin naka, amma baka isa ba saboda Allah din da mulkin naka ya ce wa ma ta sha'una illa an yasha Allah. To wannan shine sarki na hakika. Duk wani sarki ne kawai gashi nan na bogi, amma sarki na hakika shine Allah. To da haka Allah ya bada wannan sarauta, amma sarki na hakika shine Allah. Shine ranar lahira zai ce limanil mulku al-yawm, babu mai ansa ba cewa ga ni kowa tsit kake ji, sai shi Allah zai ansa wa kansa ya ce lillahi al-wahidil qahhar. Allah shine al-malik, shine al-quddus. Al-quddus sarkakacce, al-quddus shine sarki. To da haka Allah sunansa al-quddus, ya sanya wa kansa suna al-Quddus saboda ya sifanta da al-Quddus shine sarki. Yake nufi da sarki cewa Allah ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya, duk wata siffa ta tawaya to Allah ya tsarkaka daga, kaman gajiyawa a ce ga abin da ya gagari Allah, to gajiyawa tawaya ce, ba a jinginawa Allah tawaya. Ya tsarkaka daga tawaya, ko a ce bukata a ce Allah ya mabukaci ne, kaga bukata tawaya ce. Wanda duke da bukata yana da tawaya, yana da siffa ta naƙasa. Allah ta'ala bai da shi, yasa Allah bai riƙe da ba, bai riƙe mata ba, saboda duk waɗannan abubuwa ana roƙonsu ne saboda bukata. Shi ko Allah ta'ala bai da bukata, to da duk wani abu da bai kamaci Allah ba, to Allah ya tsarkaka daga wannan abu, shine ma'anar sunan Allah al-Quddus. Haka nan assalamu, assalamu shine amintacce. Allah ta'ala ya aminta, kuma Allah shi ke amintar da bayansa, shi ne assalamu, shi ne wanda ya aminta, kuma bayansa suka aminta daga zalunci. Allah bai zalunta kowa, haka duk bayan Allah sun aminta, Allah ba zalimi ba ne, saboda Allah assalamu ne, mai aminci ne, kuma an aminta ba zai zalunci kowa ba. Allah shi ne al-mu'min. Wannan kalma ta al-mu'minu suna ne na Allah, daga ma'anar da aka ɗauko ta malaman Larabci sun yi sabani, wasu sun ce an ɗauko ta ne daga al-amnu. Al-amnu shine aminci, kaga amnu aminci, suka ce ma'ana Allah shike amintar da bayansa daga dukkan abin da suke haufi. Duk wani abu da kake haufi da duk wata barazana, in ka aminta, ko wani ya aminta daga wata barazana ko daga wani bala'i, to Allah ne ya amintar da shi, saboda Allah shi ne al-mu'minu daga al-amnu. Wasu kuma suka ce al-mu'minu daga al-imanu, shi ne imani, kaga imani gaskatawa. Suka ce Allah shi ne al-mu'minu, ma'ana mai gaskatawa, kamar yadda ɗan adam idan ya gaskata Allah da manzansa sai a ce wannan mu'mini ne, wanda ya ƙaryata Allah sai a ce wannan kafiri ne, to kaga wannan shine ma'anar al-mu'min to ma'anar Allah al-mu'min mai gasgatawa to amma ya gasgatawar Allah take suka ce gasgatawar Allah shine Allah yana gasgata annabawansa da manzannansa shi ya aiko su kuma sai ba su mu'jiza da za su nuna wa mutane lalle Allah ka tare da su kaga Allah ya gasgata su haka nan annabi yazo ya ce da mutanansa ku yi imani in ba ku yi imani ba Allah zai halakar da ku sigin imanin kuma Allah ya halakar da su kuma Allah ya gasgata annabi ya tabbatar da abin da annabi nan ya faɗa gaskiya ne to da kuma malamai sun ce wannan shine ma'anar al-mu'min sai kalma ta gaba al-muhaymin ita kuma al-muhaymin ma'anarta mai lura wanda yake mai shaida wanda yake shaida akan dukkan al'amura da suke gudana kuma shi ke lura yana kallon yana kuma tsara su su tafi yadda yake so shi ne ma'anar sunan Allah al-muhaymin ash-shahidu sannan al-ra'i wanda ke lura al-wakilu duk suna fassara al-muhaymin da shi wanda ke lura yake kula da dukkan al'amura sai sunansa na gaba al-azizu al-azizu shi ne mabuwayi wanda babu abin da ke gagara kuma babu da iya jade shi shine al-azizu da haka siffantuwar Allah da al-azizu shine ma'anar babu mai jade shi babu kuma wanda ke gagara Allah sai sunansa na gaba al-jabbaru al-jabbaru wasu ka ce daga ijibar wasu ka ce daga ijibar ne ijibar shine the master din ajibara ajibara ka tilasta abu idan ka tilasta mutum ya abu sai a ce ajibarahu ala kaza haka Allah shine aljabbaru ala hadha almaana maana wanda ke tilastawa ai ko ana so ko ba a so abinda Allah ke so shike gudana mutum bai san mutuwa shi kuma Allah yana so sai ka mutu an kaga ya kai ya dole ta Allah take kasancewa ba taka ba Allah yana cewa kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum ba fasu yace kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kuna guduwa mutuwa amma sai ta riske ku saboda me saboda Allah ya riga ya tilasta ta cewa sai ka mutu ko ka so ko ka ki kaga wannan shine sunan Allah al-jabbar mai tilastawa wasu ma suka ce al-jabbar daga al-jabru al-jabr shine miƙarwa kamar yadda ake da karaya idan kare kashi ya kare sai in aka miƙar da shi sai a ce an yi jabrul kasri an miƙar da kashi to Allah shine mai miƙarwa da abin da ya karkace to Allah ke miƙar da shi da abin da ya samu talalabiya to Allah ke miƙarwa sai ya fiya iyali to da haka wannan shine aljabr suka ce Allah wanda yake miƙar da mu'minai ayyukansu yana dan samun matsala sai Allah ya miƙar da ayyukan a tafi daidai a tafi haka to duk waɗannan fasara aljabbar da su sannan almutakabbir almutakabbir mai nuna isa shine almutakabbir alkibriya shine isa da kasaita wannan siffa ce ta Allah shi kadai shike da isan kuma shike da kasaita yasa duk wanda ya nuna isa da kasaita kaga ya runguma abin da ba nashi ba saboda bai da wannan girman to dan me zai dauka ya katsabawa kansa ta sake da yake cewa al-kibriya urida'i wal azamatu izari cewa kibriya wannan mayafi na ne da haka girma da isa da kasaita wannan na Allah ne duk wanda ya sa rigar isa da kasaita to yana so ya jada Allah ne saboda ba shi da wannan matsayi Allah kadai ke da wannan matsayi ta sake cewa wala al-kibriya fi samawati wal ard Allah shi ke da kibriya girma da isa da kasaita a sammai da kasa babu sai shi to duk wanda ya ja da Allah akan wannan to yayi fito da Allah sai Allah ya ce subhanallahi amma yushriku Allah ya tsarkaka daga abin da suke hada shi da shi ga wurin tarayya Allah ya tsarkaka daga ababen tarayya a ce Allah waɗannan sufofi da Allah ya faɗa alhalin ya keɓanta da su babu wani sarki mai cikakken iko sai shi babu mai tsarki sai shi babu mai aminci babu mai amintarwa babu mai lura da komai sai shi babu mabuwayi sai shi babu mai tilastawa sai shi babu mai girma da isa da kasaita sai shi sannan kuma azo a ce wai za a hada shi da wasu gurin bauta Allah ya ce ya tsarkaka Allah abin a tsarkake shi ne daga hada shi da ababan bauta sama Allah wasu ababan tarayya to wannan tawaya ce da ya kamata a tsarkake Allah da gare ta sai Allah ya ce wallahu Allah ya ce huwa Allahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir haka nan ma Allah ya sace kawo mana sifofin sa sunayen sa guda hudu har anan ma ya sace farawa da Allahu tun farko ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa kuma ya fara da Allahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim haka nan aya ta da take biyar ita ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik haka nan ma an fara da huwa Allahu haka nan wannan ita ma ya fara da huwallahu shine dai Allah shi din ne guda ɗaya sifanta da waɗannan sifofi kuma ya ce da waɗannan sunaye shine al-khaliqu mahalicci babu mai halitta sai shi yace ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubuhum dhubab shay'an la yastanqidhuhu min da'uf al-talib wal madlub Allah ya ce ya ku mutane an buga misali ku taho ku je innal ladina tad'una min dunillahi wadannan da kuke roko kuke bauta ma koma bayan Allah la yakhluqu dhubab ba sa iya halitta guda wala wajtama'u law koda sun hada akan sai sun hada kuje guda Allah ya ce ba sa iya wa sun da kuke bauta musu Allah ta'ala shi ne mahalicci shi ya halicci mutane shi ya halicci aljanu shi ya halicci mala'iku shi ya halicci dabbobi na tudu da na ruwa shi ya halicci sama shi ya tsayi da ita ta tsayu ba tare da matokari ba haka nan shi ya halicci ƙasa shi ya fitar da duk wani abu da ke fitowa daga ƙasa na tsuro da ma'adinai da ruwa da komai sama Allah shi ya halicce ta shi ya halicce mata taurarin da ke cikinta Allah shi ke saukar da ruwan sama daga sama Allah shi ke koro iska waɗannan abubuwa fa da Allah ya halitta yace hadha khalqul lahi fa aruni ma za khalaqal ladina min dun yace to ga halitta Allah nan kuna ga ku nuna mun waɗannan da kuke bauta ina nasu ina abinda gunki ya halitta ina abinda fir'auna ya halitta ina abinda kan'ana ko na maruz ya halitta babu to da me kuke bauta mu Allah shine al-khaliq kuma shine al-bari'u kaga al-bari'u da al-khaliqu duk suna da ma'ana guda ta halitta amma ita al-bari'u tana nuna ma'anar halitta ta farko ta kaga Allah shi ya kage halittar ba wai ya gani daga wani guri ba shi ya halitta kuma shi ya fara halitta shine ma'anar al-bari'u wanda ya fara halitta ba tare da ya dauko sample daga ko ina ba shine ma'anar sunan Allah al-bari'u kuma Allah shine al-musawwir shine mai surata yace huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shike surata ku tun a cikin mahaifan uwaye ku mata yanda ya so ba yanda ku kuka so ba babu wanda aka halice shi yanda shi ya so ba kamar sai aka halice ka iya ka ga fito ka ganka da kamannin ka in dogo kake in gajere kake in mai kiba kake in siriri kake in fari kake in baki kake haka nan in dogo kake in gajere kake in namiji kake in mace kake in kyakkyawa kake in mummuna kake haka dai ka fito ka ganka ya aka yi baka sani iyayenka su ma aka tambaye su ya aka yi suka haifi ɗa mai wannan kama ba su sani ba saboda abin ba a hannunsu yake ba Allah shi ne al-musawwir kuma kai ilimi Allah ya tsaka tara mutane miliyan kowa sufa shi da ba gashi sukan dan ɗebi kama wannan wata kila sannan da buka ma da wannan amma wannan ya dan fishi kiba ko wannan ya dan fishi fadan fuska ko wannan ya dan fishi tsawo ko wannan ya dan fishi kaza haka za ka ga mutane kowa da irin kamannin da Allah ya masa don ba Allah ba mai cikakken iko da ilimi waye isa ya haka babu wanda isa ya haka sai Allah to da Allah shine al-musawwir yace lahu al-asma'ul husna yana da sunaye kyawa ba waɗannan bane kawai sunayen Allah sunayen Allah suna da yawa akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da wasu sunaye guda 99 duk wanda ya kididdige su ya san ma'anar su ya fahimce su ya aiki da su to zai shiga aljanna waɗannan su ma ba wai hadisin yana kebance cewa sunan Allah 99 ba malaman larabci suka ce da haka ne kamar da mutane da yawa suke zato da Allah cewa zai yi asma'ullahi ta'ala 99 da cewa zai asma'ullahi 99 amma Allah ba haka ya faɗa ba cewa inna lillahi 99 isman Allah yana da wasu sunaye 99 ma'ana waɗannan sunaye 99 su ne waɗanda idan ka san su kai aiki da su za ka shiga aljanna ko da ba ka san sauran ba ya kamata mai iya sanin sunayen Allah sai Allah shi yasa ya zuwa wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a yana cewa Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsa أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا هزوك هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة سنة وليك ناكد كسن يا وكان كسنة دش كو كسو كد لشي بوانا لكشين أن باوانك أجتم وانا لكشين لكتبانك كو كسنة لشي بوانا لكشين وانا باوا لكباينك ko wanda kake banta da masaniyarsa a ilimin gaiba a gurin kun ga wannan shi ne mahallin shayi kenan cikin sunayen Allah akwai wanda Allah yake banta da sanin su wanda babu wanda ya san su sai Allah shi kadai kun ga wannan tabbatar mana sunayen Allah sun wuce 99 haka nan a hadisin shafa'a hadisin ceto lokacin da mutane za su yi tsayuwa a filin kiyama tsayuwa na shekaru aru aru ga wahala ga kishirwa ga komai ga rana dab da kawunan mutane ga ba inuwa ba komai ga ba riga ba takalmi ba komai haka ake tsaye ga cinkoso ya kai ya fi duk inda kake zato domin mutanen farko da na kashe da sun taru idan wahala ta yi wahala sai mutane su yi tunanin cewa to ai cikinmu akwai waɗanda suke na kusa ga Allah bayan Allah na kwarai don mai ba za mu je mu nemi su nema mu da ceto a gurin Allah sai mutane su tafi gurin annabi adam annabi adam ya ce a je gurin annabi nuhu a zo gurin annabi nuhu annabi nuhu ya ce a je gurin annabi ibrahim a zo gurin annabi ibrahim ya ce a je gurin annabi musa a zo gurin annabi musa annabi musa ya ce a je gurin annabi isa a zo gurin annabi isa annabi isa ya ce a zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ne wanda allah ya gafarta masa abinda ya gabata na daga zunubansa da abinda ya dinki sai mutane zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ana laha ce tabbas dama ta wuce annabi ya ce sai ya tashi sai ya tafi ƙarƙashin al'arshin Allah ya yi sujjada idan ya yi sujjada nan ba roƙon Allah zai ce wa ya Allah ka yaye halin da ake ciki ba a'a annabi ya ce yabo zai yi ta yi wa Allah ya ta yaban Allah ya ta ambatan Allah da sunayen shi da zai sani ya kaza ya ta ambatan Allah ya yabo gare shi da sunaye da yawa annabi ya ce shi ne mahallin shahid da za mu kawo ya ce wasu sunayen na Allah a nan wurin da yake sujjada nan Allah ya masa wahayi bai san su ba kaga sunayen da annabi kansa bai san su ba sai a wannan fili kaga kenan akwai ba duka sunayen Allah ne ma muka sani ba to na ka sunayen Allah sun fi 99 nan da ake cewa sunayen Allah suna da yawa waɗannan 99 su ne wannan ɗinsu matsayinsu shi ne man ahsaha da kallon to na ka sunayen Allah suna da yawa lahul asma'ul husna sannan kun ga al-husna mu'annas ce ta ahsan ba ta hasanun ba akwai hasanun abu mai kyau akwai ahsan mafi kyawu haka nan sunayen Allah su ne mafi kyawu kyawun sunan Allah sun kunshi abubuwa da dama sun kunshi kyawun faɗinsa a baki da kyawun ma'anarsu da kammaluwan ma'anarsu kaga sunan Allah kamar da muka kowane suna yana da ma'ana kammalalliya ba ka jin sunan Allah da na ƙasa ba ka jin suna daga cikin suna Allah wanda yake nuna na ƙasa ko gajiya ko tawaya kurma ko jahili ko gajiyayye duk ba ka jin irin waɗannan sunayen Allah kaga kenan daga cikin daɗin sunayen Allah suna kunshe da ma'ana masu muhimmanci kuma ma'ana kammalallo haka nan daga cikin kyawun sunayen Allah suna da daɗin faɗi a baka abaka suna da daɗin faɗi ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salamu al-latif al-qawiy al-aziz haka duk suna da daɗin faɗi a baki baka hada su da irin su kanta musan gani kaga sawon din ba dai bane to kaga irin sunayen shaytanu ne wadannan to amma wai saboda jahilcin sai mutum ya kasa rabe sunan Allah da sunan shaytan kai kana addu'a sai a ce maka ga wata addu'a kai addu'an nan kai kana roƙon Allah kana kiran Allah amma wani sai ya kai ka ga kiran shaytan kai baka sani ba sai a ce maka wai wani malami ne in ka je yana kokari yana bada addu'a sai ka je baka addu'a sai baka sunan da mana Allah bai ce ga addu'a ya baka ai wannan addu'a ta samun kudi ce ai wannan addu'a ta samun bilki ce ai idan za a jefa ƙuri'a to ka karanta wannan addu'a za ka ci zabe sai baka sunan shaytan kana tanana ta sunan kanta buzan gari kai baka sani ba wai kai an baka lakalin ka ci zabe kaga ba abin da yake wannan tabewa da iyaka bakuran jahilci ne an taba taro a nan garin ba kuma ce wanda suke da suka san lokacin an yi taro za a yi wa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin addu'a mutane suka taru ana addu'a wannan ya tashi ya kawo nashi wannan ya kawo addu'a da ya iya wannan ya kawo wannan ya ambaci sunan Allah wannan ya ambaci kaza wannan ya karanta Qur'ani wannan ya karanta kaza kawai sai ga wani nan from nowhere ya zo ya ce ai shi zai tasa addu'a ta musamman addu'a sa duk ba ta bai ciki kar ta ce amin duk wanda kariya ce amin ya ta jero shari'a ana jira kai ka ce abin kirgi sai fara ya kanta muzan gani shiga kuma sai suka daga kamawa ya kanta muzan gani shi kenan wai an yi addu'a to aka roka wane ne kanta muzan gani kaga dai baka cewa cikin sunan Allah kanta muzan gani da akwai sunan Allah kanta muzan gani da ka daidai da shi kuma sunan Allah kyawawa ne wannan kanta muzan gani bai da samu din zai zama sunan Allah sannan sunan Allah suna da ma'ana meye ma'anar kanta muzan gani wani yare ne shi ba Hausa ba shi ba Larabci ba shi ba Fulanci ba to ina ka samu kanta muzan gani to wannan fa wanda muka ji kenan wanda ake zuwa gidan malam bokaye da sunan wai an je gurin malamai su ba da ire-iren wannan lakani na kanta muzan gani Allah kadai san iyakar su to da haka duk wanda bai san sunan Allah ba da duk wanda bai tashi tsaye ba game da imanin sa to za a raba shi da imani cikin ruwan sanyi babu abin da kai ci kamar a raba ka da imani cikin ruwan sanyi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fafata yaki akai da su a fito da mutum a aza shi a rana a yi ta dukan shi a dora masa dutse kamar dukkan da tarihin Bilal amma bai sa ya rabu da imanin sa ba duk wannan wahala ba ta sa ya rabu da imanin sa amma wai kai ka zo cikin ruwan sanyi cikin sauki wani ya raba ka da imani ya raba ka da sunan Allah ya kawo maka sunan kasan gurmin shaytan ka ce kana roƙon shi zai biya maka bukata to waɗannan ba su ne abin da ke faruwa ga bokaye da kuke ji ake ta muku tsawa kar ku je gurin bokaye bokaye ba wani duk in ka ji an ce an baka lakani to ka tabbatar da lakanin nan meye aka yi faɗi meye ma'anarsa duk abin da baka san ma'anarsa ba kar ka kuskura ka faɗa in ba haka ba za ka je ka jefa kanka cikin halaka ta inda baka sani ba ko a ce an baka laya ka tafi ka ɗaura ka san me ke cikin layin galibi an ke cikin layin suna ne na shaytan kai baka sani ba an sa ka kaje ka dogara ga shaytan an ɗaura maka sunan shaytan a wuya wai kai ka dogara ka samu abin da zai baka mulki amma kai saboda cikakken cikar jahilcin ka baka san haka ba shikenan kai an baka lakani to da haka mai hatara da irin boka yanzu boka ya rigan maluma suke sa shi wanda zai kai ga gurin boka ba zai ce gurin boka zai kai ka ba shi boka bai ce da kai shi boka ne sai dai ce shi malami ne shi ma daga nasa fahimta malami ne wanda yake da tasa baiwa alhalin baiwar ta zai ta ce hada ka da shaytan to da haka mai hatara ga waɗannan bokaye suna kai ka sabaro suna raba ka da imanin ka cikin ruwan sanyi abinda mutanen da suka wahala aka yi faɗa da su suka rasa rayukansu akan sai dai su rasa rayukansu akan a raba su da wannan addini amma kai ka zo ba faɗa ba wata zani ba komai cikin ruwan sanyi a raba ka da addinin ka saboda jahilcin ka kawai to ya kamata jama'a mu yaki jahilci mu san cewa mu san sunayen Allah kar a yaudare mu sunaye da ba na Allah ba mana ko wannan a ba mu sunayen aljannu mu zo muna karanta sa matsayin sunayen Allah Allah ya rufa mana Allah ya ce subihu lahu ma fi samawati wal ard dukkan abin da ke sammai da ƙasa suna tasbihi gare shi duwatsu da itatuwa da taurari da rana da wata suna tasbihi Allah ya ka ba ma fahimtar tasbihin su kuma da yake wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu haka nan wanda ke bayan kasa da dabbobi dabbobin daji da dabbobin ruwa da kwari da kwari da tsuntsaye kowanne yana tasbihi ga Allah haka nan ba su kadai ba hatta tsuro duk abin da ke tsurowa daga kasa shi ma yana tasbihi ga Allah haka nan duk abin da ake fitowa da kasa su ma'adanai su ma suna tasbihi ga Allah haka nan duwatsu da tsaunuka da ke bayan kasa duk suna tasbihi ga Allah haka babu abin da bai tasbihi ga hatta tsakuwanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba diban tsakuwa sahabbai suka ji tsakuwa na tasbihi a saman tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka komai da komai na tasbihi ga Allah iyaka mu ba mu san tasbihi wa al-azizu Allah shine al-azizu mabwayi ya fada al-azizu a cikin abin da ya gabata ne ce al-muhaiminul aziz to nan mai sake cika ta da cewa shine al-azizu mabwayi wanda babu abin da ke gagararsa sannan kuma shine al-hakimu wanda ke da hikima ko wanda ke da hukunci duka al-hakimu yana dauka Allah mai hukunci shike hukunci na adalci sannan kuma Allah al-hakimu shike aza abubuwa inda suka dace duk abin da Allah ya aza to inda ya dace manzanni Allah ya zaɓi waɗanda suka fi cancanta ya sanya su zama manzanni haka nan cikin ilimi waɗanda Allah yake ba ilimi kaza yake ba ma kuɗi wanda Allah ya ba ma kuɗi da wanda Allah ya ba ma talauci duk wanda kowanne Allah ya san abin da yake yi kuma Allah ya sa abubuwansa inda suka dace wanda mu ba ma iya sanin hikimomi na Allah kai wani abu za ka iya gani baka san hikimarsa ba amma an ka kore ka yi kuskure saboda akwai hikima tunda har Allah ya yi akwai hikima a cikin wannan wallahi sai mu dace wannan shine karshen tafsirin wannan sura ta al-hashr muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana tafsirin da ya kawo karshen wannan sura ta al-hashr abinda muka faɗa daidai daga Allah ne kuma muna yi wa Allah godiya duk inda nayi kuskure gurin fassara ko nayi talalabiya ko sabon da baka ko na faɗa ba daidai ba to wannan minni wa min shaitan na roƙo Allah ya rahama duk inda nayi kuskure gurin tafsirin wannan sura ta al-hashr da surorin da suka gabace ta na roƙo Allah ta'ala duk inda nayi kuskure Allah ya yafi min ko na roƙo Allah ya kauda kuskuren daga zuka daga kwakwalan duk wanda suka ji Allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana tafsirin ya kawo zuwa ga wannan sura muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana mun kammala sauran surorin su ma cikin halin lafiya anan za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu karatun mu na gobe bi iznillah sai mu dora daga sura da take biye da ita wato suratul mumtahana alhamdulillahi rabbil alamin
ma sha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da mubasara yau muna 23 ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1447 barakallahu dan gane da sunayen nan da ka fadi wanda ba a san ma'anarsu ba ko kuma wani an taba bashi wani suna aka ce ya ce sa kutibul kutib ya roƙa ya ilu to da ɗan ban san ma'anar nan kai ka san larabci sa kutibul kutib ya roƙa ya ilu
to ga shi kuma ka kawo misali ko ga shi ba wala kabiri ka bada misali irin suna da yawa suna nan sai a ce wai an baka lakani to amma saboda jahilci kai baka san komai ba shikenan an baka lakani sai ka tafi ka je kai tai amma Allah kuɗin ka ake zarewa a banki dole ba za ka yi da ba da wani zai ce baka ai ga wani kod da zaka kawo ya baka ka kawo bashi in ka bashi wasu lambobi shikenan zai ƙara ba kuɗi ka bashi ga kuɗin ka sai tafi ka ko ba za ka yi da ba wani ma in ya ji labari ba zai yi ba to amma haka kawai cikin sauki a zare mana imani Allah ya rufa mana irin wannan talalabiya ba ta da kuma daga to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh